Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 23 ga watan Yuni. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
A yau Juma'a, sojojin Ukraine sun ce ƙararrawar gargaɗi ta yi ta kadawa a lokacin faɗin ƙasar. Hukumomin ƙasar Libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin kirito na yanar gizo a yammacin ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa iyalan uba da ɗansa, 'yan asalin Pakistan da Burtaniya, waɗanda suna cikin mutane biyar da suka mutu a jirgin ruwan Titanic na yawon buɗe ido, sun bayyana ɓacin ransu.
Karin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa canza taken kasar jamhuriyar Nijar da aka yi na neman tayar da kura, a yayin da wasu ke alakanta hakan da kishin kasa, wasu kuma na cewa sabon taken da aka wato ce za a yi amfani da shi na da alaka da wata jam'iyya.
Taken kasa, taken jamhuriya abu ne mai mahimmanci da bai kamata ba an bar ma 'yan majalisa kadai ba. Kamata yi a ce yau wanga zancen an sa shi a referendum.
Idan mun kada gane kuma, za a ji cewa a yayin da mata suka yi zanga-zangar neman a rage haraji kan audugar tsaftace al'ada, wasu masana kuma na cewa rage harajin zai shafi tattalin arzikin kasar.
Idan ku na kasashen waje ya yi sauki kwarai sai gada gida ba za a fi ba, wannan kuma zai affect din businessin su, su yi ya koma su yi ya rufe businessin.
Sannan idan mun kada Najeriya, za a ji yadda kaya ke ta ƙara tsada yayin da sallah ke gabatowa. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Juma'a, sojojin Ukraine sun ce ƙararrawar gargaɗi ta yi ta kadawa a lokacin faɗin ƙasar. Wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaba Joe Biden na Amurka da Dr. Kwarenshi na India Narendra Modi suka fitar a jiya Alhamis. Shugabannin biyu sun bayyana matuƙar damuwarsu dangane da yakin da ake yi a Ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yakin ke haifarwa. Sanarwar ta ƙara da cewa shugaba Biden da Modi da ke wata ziyarar aiki a nan Washington a kan batun Ukraine sun yi kiran da a girmama dokokin ƙasa da ƙasa da tsarin ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da mutunta yanki da ikon da kowace ƙasa ke da shi a kan ƙasarta. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce ana ci gaba da mummunan faɗa a bakin daga. Ya ce amma dakarunsa na ci gaba da nausawa yankin kudancin Ukraine tare da samun nasarar jan daga a wasu yankunan gabashin ƙasar ta Ukraine. Hukumomin ƙasar Libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin kripto na yanar gizo a yammacin ƙasar, kamar yadda masu gabatar da ƙara a birnin Tripoli suka sanar a jiya Alhamis, inda suka ƙara da cewa an tsare 'yan ƙasar China su 50. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida da ke binciken wata gona a Zoltan, mai tazarar kilomita 160 daga gabashin babban birnin ƙasar, sun gano matasa ƙanana suna amfani da ƙarfin kayan aiki wajen samar da kuɗaɗe na zahiri tare da taimakon wasu 'yan ƙasar China su 50 waɗanda aka tsare a gidan kaso, in ji masu gabatar da ƙara a cikin wata sanarwa. Wani faifan bidiyo da aka yada a shafin Facebook na ofishin mai shigar da ƙara na Tripoli ya nuna wasu gine-gine da dama da ba su da tagogi, amma sai ɗimbin fankoki irin na masana'antu da tarin kwamfutoci da na'urori masu yawa. A yau Juma'a, an gufanar da wasu 'yan ƙasar Thailand 4 bisa dokar hana safarar mutane a ƙasar Malaysia bayan gano wasu kaburbura da aka yi imanin cewa na musulmin Rohingya da 'yan Bangladesh ne a shekara ta 2015 da aka tsare a sansanoni a wani daji mai tuddai a kan iyakar ƙasar ta wato ƙasar da Thailand. Ministan cikin gidan ƙasar Saifuddin Naswarton ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa mutanen 4 na daga cikin 'yan ƙasar Thailand 10 da gwamnatin ƙasar ta nemi a miƙa mata tun a shekara ta 2017 saboda bala'in da ya faru a Wan Klang da ke arewacin jihar Perlis wanda ya girgiza al'ummar ƙasar. Bayan haɗin gwiwa da hukumomin ƙasar Thailand ya ce an kama mutane hudun ne aka miƙa su zuwa Malaysia a ranar Alhamis domin fuskantar hukunci. A cikin watan Mayun shekara ta 2015, 'yan sandan Malaysia sun sanar da gano wasu gungun sansanonin daji da aka yi watsi da su da masu safarar mutane ke amfani da su a Wang Klang, inda daga bisani aka zaƙulo gawarwaki 139 daga kaburbura a wurin. Sakamakon binciken ya biyo bayan wani binciken wato makamancin hakan ne a farkon wannan watan da 'yan sandan ƙasar Thailand suka yi, inda suka gano gawarwakin mutane 36 daga kaburbura marasa zurfi a gefen iyakar ƙasar ta Thailand.
To, an jima kaɗan, Hauwa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda aka shiga takaddama kan sabon taken ƙasar da Majalisar Dokokin Tarayya ta amince da shi. Silabar ma gare ka.
Kiraye-kirayen jama'ar Nijar a kan buƙatar sauye-sauye game da abubuwa da dama da aka gada daga tura mulkin mallaka ya sa mahukuntan ƙasar ɗaukan matakan da suka bada damar ƙirƙiro da sabon take, wanda tuni Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi na'am da shi da kyakkyawan rinjaye, lamarin da ya sa 'yan ƙasar so ma bayyana matsayinsu a kai. Shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu na mai gamsuwa da wannan yunƙuri.
Yau shekara 30 ko 40 ake cece kuce cewa wancan tsohon taken bai da alaka da duk wani abu wanda ya shahi tarihin ƙasarmu, domin nasarun mulkin mallaka su sun ka rubuta ta ba su san tarihinmu ba, ba su iya su ji zahin ƙasarmu kamar yadda muke jin zahinta. Yau alhamdulillahi.
Haka shi ma jigo a kungiyar Turnon Lafaj Mudi Musa ke yabawa da matakin watsi da tsohon taken.
Lalle wannan sauyin take da aka yi abu ne zan mu ce da ya kamata, saboda in ana saurare ma sai ka ji abin a matsayinka na ɗan ƙasa bai ce ma komi. To, wanga sabon mun gani text wanda aka ɗauka a rubuce abin yana gamsarwa daga farko zuwa ƙarshe.
Salon da aka rera sabon taken ya haifar da cece kuce a tsakanin 'yan ƙasa sakamakon lura da yadda abin ke kama da wasu waƙoƙin jam'iyyar PNDS mai mulki. A ra'ayin Mudi Musa, girman wannan dambarwa ya kai matsayin da za a shirya zaben raba gardama.
Taken ƙasa, taken jamhuriya abu ne mai mahimmanci da bai kamata ba an bar ma 'yan majalisa kaɗai ba. Kamata ya yi a ce yau wanga zancen an sa shi a referendum, saboda duk 'yan ƙasa su ba da ra'ayinsu na in sun yi na'am ko ba su na'am da wannan sabon salo.
To, sai dai fa Nasiru Saidu na ganin bakin alƙalami ya riga ya bushe, illa iyaka a bar kowa ya ci gaba da murar 'yancinsa na ɗan ƙasa.
Tun da ta riga ta zama doka ta ƙasa, kaga ta zama wajibi ga dukkan ɗan ƙasa ya koye ta, domin ya yi ta ta dami shi wani abu a cikin jikin shi na son ƙasar shi, na kokowa saboda ƙasar shi, na ceton ƙasar shi da duk cikin wani yanayi ya samu kanshi.
A shekarar 1961 ne aka tsara wa Nijar takenta na farko da aka yi wa suna La Nigerian. To, sai dai sabon yanayin tafiyar siyasar duniyar da ake ciki a 'yan shekarun nan ya sa 'yan ƙasar suka matsa lamba a kan buƙatar ganin an jefar da taken da wasu ke ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin igiyoyin da Faransa ke amfani da su don ci gaba da zamewa ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka tamkar raƙumi da akala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hauwa da cigaban labaran duniya.
Shahzada Dawud mai shekaru 48 da ɗansa Suleiman mai shekaru 19 suna cikin daular masana'antu ta Dawud, wacce ta zama ta ɗaya daga cikin mafi samun riba a Pakistan. A cikin tsananin bakin ciki ne muka sanar da rasuwar Shahzada da Suleiman Dawud, in ji wata sanarwa da Gidauniyar Dawud Foundation ta fitar. Hussein Dawud yana ɗaya daga cikin attajiran Pakistan, kuma shugaban kamfanin Engro, kuma shugaban gidauniyar agaji mai ɗauke da sunan iyalansa. A ƙarshe a gobe Asabar ne ake cika shekara guda cire da wasu bakin haure da 'yan gudun hijira daga ƙasashen Afirka da ke kudu da hamadar Sahara su 2000 suka yi yunkurin tsallakawa daga Morocco zuwa Spain, inda akalla mutane 37 daga ciki suka mutu a yunkurin, wasu 76 ba a san inda suke ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi Morocco da Spain da yin rufa-rufa akan ayyukan wariyar launin fata akan iyaka. Ƙungiyar ta ce Spain ta kasa buɗe wani bincike mai zaman kansa bayan da masu gabatar da ƙara na Spain suka janye binciken da suke yi saboda a cewar su ba su samu wani laifi da jami'an tsaron Spain suka aikata ba. Ƙungiyar ta ce Morocco ba ta ma taɓa buɗe wani bincike akai ba. Hakan ya sa sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken soke ziyarar da ƙasashen biyu ke fatan za ta daidaita dangantaka da ke tsakanin su.
To gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni. Kamar yadda aka ji, mata sun yi zanga-zanga a majalisar dokokin Ghana ta neman a soke haraji kan audugar tsaftace al'ada da ake shigowa da ita daga kasashen waje. To amma kuma wasu masana tattalin arziki na ganin hakan zai shafi kasuwar audugar mata da ake yi a cikin gida, wanda a ƙarshe kuma tattalin arzikin Ghana zai samu illa. Ridwan Abbas gare ka.
Kakakin majalisar dokoki Alban Bagbin ya amince sun yi kuskurin yadda a gabatar da harajojin na audugan tsaftar na mata a matsayin doka, yana mai sifata hakan da babban laifi. Me yasa za mu gabatar da doka da ta'aza haraji akan audugan tsaftar mata a wasu ƙasashen babban laifi ne? Wannan gida kun amince kun san tasirin wannan doka akan ci gaban albarkatun mutane da kuma ci gaban ƙasar nan? Wannan laifin ya yi girma, shi yasa yau bayan sake dubanta na waiwaye su, zan ɗau matakan gaugawa in fuskanci kowa ne ke ayyana wannan harajin ya janye. Gungun 'yan mata da sun ka haɗa da mambobin ya Bet Me Foundation, wato gidauniyar 'yan za mu iya da wata ƙungiyar mazuwa a gidan gurguzu. Abin da ban yi wace darakta zartarwar ƙungiyar ya Bet Me. Kamar da yadda ya fayyace mana, mun kai kokinmu, mun sadu da kakakin majalisar ya saurare mu, ya nuna cewar wannan magana ne da ke da mazauni a zuciyarsa, ya kuma ba mu tabbaci zai yi duk na yi don kawar da wannan haraji. Ya so mu aiki a kai, ya ba mu tabbaci mata da 'yan mata a Ghana ba da jimawa ba za su samu kayan tsafta maras haraji. Shi ya sa mun yi imani irin yadda ya riki maganan nan da muhimmanci, bukatunmu za su biya. Za mu dai iya cewar har fa yanzu ba a rabu da bukar ba. Domin kuwa ƙungiyar masana'antun Ghana AGI a takaici ta yi gargaɗin kan ɗaukan wannan matakin na janye harajin, tana mai faɗan cewar hakan zai iya yin mummunar illa ga tattalin arzikin ƙasar. Alhaji Artijani, masanin tattalin arziki ne mai kuma sharhi akan kasuwanci, ya fe'e mana biri har wutsiya game da wannan takaddama. Ga abin da ya ce.
Maganganun da 'yan association of Ghana industry suka yi magana ne da yake suna protecting interests, amma bangare na harkan tattalin arziki ba za mu samu matsala da yawa ba. Amma ababen da suke kira a rage shi ne wato auduga na mata, wato a rage value added tax na farko kenan, sannan kuma akwai import duty ko tariff da yake kai. Wayannan duka ya shafi waɗanda ake shigowa da su daga kasashen waje ne, su suke magana kai. Suna ga idan aka yi aka rage wannan rangwame da ake yi kuma aka cire zai bar wato fad da ake cewa da shi kasashen waje auduga na mata ya yi arha kwarai. Wannan kuma idan ya yi arha ya affect yin wanda ake producing su Ghana, wanda wannan su yan association of Ghana industry su suke da producing. Idan ku na kasashen waje ya yi sauki kwarai kin ga na gida ba za a fi ba, wannan kuma zai affect yin business su, shi ya koma su yi ya surutu business koko profit da suke nema kuma ya dai kasa.
Lallai ne wannan haraji da shi ne ya kawo tashin jijiyoyin wuya tsakanin mata, ya kai kashi 12 cikin 100 na harajin VAT da kuma kashi 20 cikin 100 na harajin shigowa da kaya. Hakan yasa farashinsa ya hauri har da yawan mata da su ne sun kai kashi 51 cikin 100 na al'umman kasar nan ba su iya saya. Radwanallah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ritwan daga Ghana kuma, bari mu ƙetara Najeriya inda wato kaya ke ta ƙara tsada yayin da babbar sallah ke gabatowa. Babangida Jibrin, gare ka.
A inda rage kasa da mako guda a gudanar da bikin babban sallah, yanzu haka dai masu sayan raguna da su kansu ƴan kasuwan na kokawa don gane da tsadar dabbobi a kasuwanni daban-daban da ke jihar Lagos da ma sauran sassa na Najeriya. A ziyarar da na kai kasuwar Alaban Rago da ke birnin Lagos, ratarar da fatake sun kasa sun tsare, a yanda su ma masu saye ke tayawa, to sai dai kuma ba kowane mai sayan ne ke iya sayan ragon da yake so ba sabili da tsada. A kasarin ragunan da aka sayar a bara 50,000 a wannan shekara, ana samun su ne kwade 100,000 ko kuma 80,000, a yanda 100,000 kuma ake samun su kusan 190,000 zuwa 200,000 da 'yan doriya. To ko me ya haifar da haka? Ga dai shugaban fatake na kasuwar dabbobi da Alaban Rago da ke birnin Lagos.
Alhamdulillahi, ni ne Alhaisani, ciyaman takoki na ciyaman falake Alaban Rago Lagos. Abubuwan da suke damuwa mu akan kasuwan nan, wato yana da matsala sosai. To a gaskiya cinikin dabbobi bana na bare ya fi na bana da kuma shekarun da suka gabata da yake. Don bana gaskiya mun samu matsaloli da dama na kasuwanci da rashin ciniki. Yanzu haka magana nike yi da kai, raguna suna nan su bi kasa ba mai saye, akuya ba a saye, rago ba a saye, duka sauran dai abin da kari ya kasan a bangaren shanu ba a saye, abubuwan ya rike ya lalace gaba daya. Wannan rashin ciniki abin da ya ja mu shi a ɗaya daga cikin canjin nan da Buhari ya yi. Wannan canji da aka yi gaskiya ya shahi kasuwancinmu kuma ƙwarar gaske, saboda a halin yanzu muna da falke fiye da 100 wanda azzamne ya tura kuɗi ne banki, an hana mashi banki na can zaune bai da abin da zai zo ya kasuwanci da su. Saboda haka wannan canjin kuɗi sakamakon da Allah ya kassara falakinmu da dama.
To goya masu saye ke ji game da farashin ko tsadan ragunan a bana, ga dai abin da wani ke cewa.
Assalamu alaikum, sayan rago na zo amma farashi ya dan haura, ga kuma rashin kasuwa, ba kasuwa ga farashin dabba yayi sauna. Abun da yana so buri na samu 90,000 sai a ce 100,000 aka hana, haka ma ba a sallamar ba.
To koya su ma ɗan kasuwan ke ganin cinikin na bana, ga dai abin da wani ɗan kasuwa ya shaida mani.
Sunana Bala mai iyali, birnin Zoma, Bukin Lokagama. Kasuwa alhamdulillahi, amma saboda Allah mun samu matsala ta kasuwa tun daga January zaku ga aka ayyana ainihin tsohon shugaban kasa ya ayyana magana canji tun daga lokacin kasuwanci mu, saboda Allah ya samu matsala. Kamar magana cire tallafi, indai abin da an ka ce na cire tallafi za a yi adalci da gare shi, wannan ba zai shafi kasuwancin mu ba, indai ai muna adalci mu talakawa. Amma dai duk abin da ya taba muna a kasuwannan bai kamar canjin nan ba, saboda masu kananan masana'antu kwata-kwata wanda zai iya cire wani abu ya sai abu, su ne suke sayan kaya kuma amma sun daina zuwa su saya.
Yanzu dai a yanda masu sayan ragunan na layya ke kira ga gwamnati da ɗauki matakai na ganin an sassauto da farashin raguna na bana, su ma 'yan kasuwan fatansu shi ne na ganin cewa sun samu ciniki yadda kasuwa za ta yi kyau. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Tare da Babangida, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin duniyar Amurka. To sai dai saboda wata 'yar tangarda, za mu kawo muku maimaicin na makon jiya ne.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda aka gurfanar da tsohon shugaban Amurka a gaban kuliya bisa tuhumar shi da boye wasu muhimman takardu da ke dauke da bayanan sirrin tsaron kasa. Sannan kamar yadda muka kinkisa muku a makon da ya gabata, za ku ji da aka yi bikin rantsar da bakar fata na farko a matsayin magajin garin Colorado Springs a jihar Colorado da ke nan Amurka. Yau bututun da zamu yi nazari akan kenan. Sunana Mahmud Lalo. To kamar da watakila wasunku suka ji a farkon shirin, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai aikata wani laifi ba bayan da aka tuhume shi da laifin boye wasu muhimman takardu da ke dauke da bayanan sirrin tsaron kasa da kuma tuhumar da aka masa kan yunkurin kawo cikas ga kokarin da gwamnati ta yi na kwato waɗannan takardu. Trump ya bayyana ne a gaban wata kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida a ranar 30 da ta gabata. Shi ne kuma tsohon shugaban Amurka na farko da aka tuhuma da zargin aikata babban laifi. Kuma muna zargin Trump da yin ƙarya da kuma dakile yunkurin da gwamnati ke yi na karɓo takardun waɗanda suke ɗauke da bayanan fasahar shirin ƙera makamin nukiliya da wasu sirrukan dakarun ƙasar waɗanda ya ajiye a gidansa na Mar-a-Lago. Sai dai Trump ya kwatanta wannan shari'a a matsayin bita da kullun siyasa.
This is called election interference and yet another attempt to.
Trump ke nake cewa wannan shari'a wani yunkuri ne na yin magudi a zaben shugaban kasa. Wa Obama bita da kullun siyasa ce da ke kama da wani abu da aka tsakuro daga wata kasa mai bin tafarkin ra'ayin kwaminisanci. Sai dai bangaren 'yan Democrat sun kwatanta shari'ar a matsayin abin da ke nuna cewa dokar Amurka tana aiki akan kowa, kamar yadda shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya ce.
No one's above the law, including Donald Trump.
Yace babu wanda ya fi ƙarfin doka har Donald Trump, kuma babu wani abu mai kama da yin katsalandan yayin da za a ci gaba da sauran wannan ƙara. Wannan shari'a ita ce ta biyu da Trump yake fuskanta yayin da yake yunkurin sake neman shugabancin Amurka a shekarar 2024. Wata kotu a New York na tuhumar Trump da laifin bada bayanan bogi a harkokin kasuwancinsa, lamarin da ke da nasaba da biyan wani kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya ba wata mai fitowa a fina-finan batsa, zargin da shi ma Trump ya musanta. To wannan kenan. A makon da ya gabata mun dan kyankyasa muku cewa an rantsar da bakar fata na farko wanda dan asalin Najeriya ne a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka.
I blessed Yemi Mobolade.
To yadda aka rantsar da Yemi Mobolade kenan a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. Wani abu da ya zama abin tarihi da alfahari ga birnin na Colorado Springs. Yayin bikin rantsarwar gwamnan jihar ta Colorado Jared Polis ya ce labarin Mobolade wanda dan asalin Najeriya ne ya zaburar da shi.
Somebody who's dedicated his life.
Gwamnan Polis ya ce Mobolade mutum ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen yi wa Colorado Springs da Amurka hidima, kuma labarinsa ba bakon abu bane a wurinmu. A shekarar 2010 Mobolade ya koma jihar Colorado da zama. Ya kafa iyalinsa, ya kuma bude wuraren cin abinci guda biyu da wata coci, sannan kuma ya lashe zabe a matsayin bakar fata na farko a birnin na Colorado Springs da ya kasance asalinsa tun gaga masu ra'ayin mazan jiya.
I wake up every morning and I think it's a dream.
Mubola dike ne yake cewa kullun da safe idan na tashi sai na ga kamar mafarki nake yi, daga baya kuma sai na farga na gane cewa da gaske ne. Cindy Aubrey mazauniyar birnin na Colorado Springs ce.
He's a man of strength.
Na kaunar sabon magajin garinmu Yemi Mobolade. Mutum ne mai kyawawan halaye da ƙarfin zuciya. Ba ƙaramar sa'a muka yi ba da muka same shi a matsayin wanda zai jagoranci birninmu.
And we are so fortunate to have him leading our city.
Shi dai Mobolade ya sha alwashin zama shugaba ga kowa da kowa a wannan birni da ke ƙara samun jama'a iri-iri.
And I think today matters for a lot of
young people. Ina ga abin da ya faru da ni a yau. Na da matukar muhimmanci ga matasan bakaken fata, saboda hakan zai nuna musu cewa za su iya shigewa gaba su yi jagoranci. To yayin da magajin gari Yemi Mobolade ya kama aiki gadan-gadan bayan da aka rantsar da shi, akwai kalubale da dama da ke gabansa. Na farko akwai buƙatar yin aiki tare da mambobin majalisar birnin wajen yanke shawara kan harkokin bunƙasa birnin da tabbatar da tsaro da samarwa 'yan sanda muhalli mai rahusa da kuma janyo 'yan kasuwa zuwa birnin domin su buɗe harkokin kasuwanci. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon. Yanzu a madadin Haruna Shehu Mararaba Jos da haɗa asalin rahoton, sai Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Ta gaishe ka ga kaɗan kuma yanzu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Bura Dada. Suka ce, muna tarda Allah wade da kisan da 'yan bindiga suka yi wa manoma uku tare da sace wasu da dama a birnin Gwari, da fatan mahukunta za su shiga bincike domin farauto su. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulanyaki. Suka ce, sake sabon taken ƙasa da Nijar ta yi, wanda ya maye gurbin taken da Faransa ta ƙyanƙyasa musu a baya, hakan ya yi daidai. Da fatan Allah ya ci gaba da dafawa ƙasashenmu na Afirka wajen yin duk abubuwan da suka ga dama ba tare da kutse ko sanya bakin ƙasashen yamma ba. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Malam Hussein Dangwa ta Karasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Jamila da Fatimatan Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Suka ce, alhazan Najeriya da ke ƙasa mai tsarki, dan Allah ku dage da yi wa ƙasar mu addu'a, duk da cewa mun san kuna yi, kun san dai har da halin ƙasar ke ciki, kuma dole mu yi muku tani, domin yanzu tuwo labarin wuta yake ji, tsire shi ke ganin zahiri. Sakonmu na ƙarshe a yau kuma da sallama ya fara, ya ce, faɗuwar darajar lasisin koyar da fiye da kashi 80 cikin 100 na malaman makaranta a ƙasar Ghana suka yi ya zama babban ƙalubale ga mahukuntan ƙasar wajen ganin sun ɗauki ƙwaƙwaran matakin shawo kan matsalar. Da fatan Allah ya sa a dace. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri.
To masu saurare, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A yau Juma'a, sojojin Ukraine sun ce ƙararrawar gargaɗi ta yi ta kaɗawa lokacin faɗin ƙasar. Wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaba Joe Biden na Amurka da takwaransa na Indiya Narendra Modi suka fitar a jiya Alhamis. Shugabannin biyu sun bayyana matuƙar damuwarsu dangane da yaƙin da ake yi a Ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yaƙin ke haifarwa. Hukumomin ƙasar Libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin kripto na yanar gizo a yammacin ƙasar, kamar yadda masu gabatar da ƙara a birnin Tripoli suka sanar a jiya Alhamis. Inda suka kara da cewa an tsare 'yan kasar Sin, wato China, su 50. A yau Juma'a, an gurfanar da wasu 'yan kasar Thailand 4 bisa dokar hana safarar mutane a kasar Malaysia bayan gano wasu kaburbura da aka yi imanin cewa na musulman Rohingya da 'yan Bangladesh ne a shekara ta 2015 da aka tsare a sansanoni a wani daji mai tuddai a kan iyakar kasar da Thailand. Iyalan uba da ɗansa, 'yan asalin Pakistan da Birtaniya, waɗanda suna cikin mutane 5 da suka mutu a jirgin ruwan Titanic na yawon buɗe ido sun bayyana ɓacin ransu ga rashin da suka yi a yau Juma'a. Shahzad Dawud mai shekaru 48 da ɗansa Suleiman mai shekaru 19 suna cikin dolar masana'antu ta Dawud, wacce ta zama ɗaya daga cikin mafi samun riba a Pakistan.
To masu sauraronmu, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, sai kuma a dakace wannan shiri dai, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, wanda kuma daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu wato Dadi Balawi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba, ke muku fata alheri. Wassalamu.